Tun dai aka kammala zaben shugabanni a Najeriya inda manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gabatar da masu tsaya musu takarar neman shugabanci a babban zabe da ke tafe na shekarar 2023. An yi ittifakin zaben zai matukar jan hankali kasantuwar jam'iyyun hamayya da ke kokarin hankade jam'iyyar APC daga karagal mulki ko wanda kalubale ne yan takarar kujerar shugaban kasa a Najeriya ke iya fuskanta batun da masanin harkokin siyasa a kasar da ta Abubakar Kyari ya tsokaci akai.
An yi waɗannan zabuka na shugabanni a wani lafiya to amma akwai waɗansu ya raba kasa akwai waɗanda ba su dace sakamakon zaben ba na tabuna guni to saboda haka babban kalubale ne da wurin su yan takara nan su zaurcin irin waɗannan mutane dole ne a ji su a lallashe su a yi tafiya dan ba ya haka ba to san takarar zai ke samu matsala saboda ko zai canza sheka ko kuma su cigaba zama a cikin jam'iyyar amma kuma su yi zungulu da kan zabu to sannan kuma sanin kwane sha babban kalubale a wurin dan takara shi ne kamfen musamman ma idan muna maganan zaɓen shugaban ƙasa.
Kuma masanin kimiyyar siyasa a ƙasar da ta Faruku Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani kan barazanar da jam'iyyar NNPP da Labour ka iya yi wa jam'iyyun biyu da suka yi fice a ƙasar wato APC da PDP.
To har yanzu ba za ka iya cewa wai dole za ta tasiri a kan wa'annan jam'iyyun ba sai idan jama'a sun fara kantar aƙida. A cikin inyamurai yanzu Peter Obi ya fara kawo aƙida ta nuna cewa wato a gina ƙasa maimakon a rinka zuwa raba arzikin ƙasa a rinka zuwa gina arzikin ƙasa wanda matasa sun ɗauki wannan aƙidar ka an fara masa tururuwa. NNPP tana da misalin ta na kwankwasiya na kula masu rauni inganta su da ilmantar da su da sauransu a kan fiye da masu ƙarfi shi ma an yau tururuwa a arewa. To idan zaɓe ya zo tabbata ce kuskure a cikin manyan jam'iyyun nan kuma musamman wa'ancan biyu suka haɗa kai to ni ina tunanin cewa za a yi zaɓe da jam'iyyu kamar guda huɗu zuwa biyar masu ƙarfi kuma wataƙila zaɓen nan ba zai fitar da gwani a tuki na farko ba za a iya neman a saki na biyu wanda idan akwai ɗaya daga cikin wa'ancan masu aƙida sun zo na biyu to suka haɗa kai ma za su iya kayar da jam'iyyun nan guda biyu saboda a gaskiya su aƙidar su ba ta fito ba. PDP an yi ta ne wataƙila saboda ta kori sojoji APC an yi ta ne saboda ta kori PDP.
Tunadai ƴan takarar manyan jam'iyyun suka so magudanar da ziyarce-ziyarce don jan hankulan masu ruwa da tsaki da samun haɗin kai musamman daga waɗanda suka janye ko aka da su a wajen neman takarar matsayin. Ɗaya daga cikin manyan magoya bayan shugaban Muhammadu Buhari kuma sakataren yaɗa labarai a ƙungiyar da ke bada goyon baya ga shugaban ƙasa Dr. Muhammad Kailani ya bayyana goyon bayan su ga Sanata Bola Tinubu na APC.
Yanzu mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗa gwamnoni wajen guda 10 sun zo sun marama shi Alhaji Tinubu baya kuma kun ji bayanan da yayi ya ce ba wai shi ya ci zaɓen nan ba da wanda ya zo ya takara da shi sun zama ɗaya mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga mun bai yaƙi wayannan miyagu da suka riƙe ƙasar nan shekara 16 kuma mu presidential support committee muna da non governmental organization wajen guda support groups wajen guda 10,000 da wani abu ga wannan register da muka yi na members 40,000 ga wannan 12,000,000 da muka yi ta ba shugaba Muhammadu Buhari to bai rage kuma ai mun riga mun gama cin zaɓe.
Shi ko Honorable Aliyu Bello cewa yake ko shakka babu ɗin takarar PDP Atiku Abubakar suke marawa baya.
Allah ranar zaɓe ɗin dukkan nan take kaɗawa da kuma goyon baya da muke samu guri ɗin Najeriya bismillahi ta'ala nasara ta Alhaji Atiku Abubakar ne wazirin Adamawa. Bugu da ƙari yanayi ya canja mutane sun gaji an yaudare su da maganganun nauyin waɗansu jam'iyyu yanzu kuma an zo an sa ƙasa cikin wani yanayi.
Aiki na farko dai da ke gaban 'yan takarar shine kafa gagarumin tsare-tsare da za su taimaka wajen tafiyar da yaƙin neman zaɓe da zai karaɗe ƙasar lungu da saƙo. Siya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.